من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ذلك المجلس نشد أجسم مجالس أمه نتفسير عن القرآن نترى مجلس نترى يا ليس دام قوة بارك مجلس نترى إن شاء الله أجسم مجالس أمه نتفسير عن القرآن لذلك أعونا مصلى جينا القرآن أعونا جرينا من نترى وعلى كاره أعونا جريس أبي بخاريا لأن بركة سورا ضرورة من المسلمين بكيها yau tsaraka watan Ramadan hijira ta 1444 wanda sai daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya zamu tashi aya ta 46 a cikin wannan sura muna roƙon Allah ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani Allah kuma ya fahimtar da mu ayoyi a cikin sa kafin nan zamu amsa tambayoyi kamar yanda aka saba wannan ya turo tambaya yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara mu malam lafiya da tsawon rai mai albarka amin malam game da maganar da aka yi jiya kafin a tayar da sallah akan hadin sahu na mata malam mutane suna tsare waje saka sallaya da kujera kuma idan ba su zo ba aka tayar da sallah aka cike sahun idan suka zo sai su nemi su yi rigima malam me hukuncin wannan wanda ya sanya tsare waje a cikin masallaci ba shi da asasi mutum ya zo ya tsare waje saboda waje a cikin masallaci kamar wajen mina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mina munaful liman sabaq mina wajen da mutum zai aje zai sunkuyar da raƙuminsa ne ga wanda yake shine ya riga zuwa sai dai idan mutum yana a wajen ya tashi ya fita babu laifi ya sanya alama domin za ta nuna shi ne a haƙƙo da shi shi ne yake da haƙƙi a kan wannan in fita ce wanda yake zai je ya fita nan kusa ya je ya dawo saɓanin wanda zai zo ya yi sallar asuba a waje ya aje shimfiɗarsa da zai dawo ba sai azahar ya ce ya gaji wannan wajen wannan fita a bisa al'ada zuwansa da azahar sabon shiga ne ba dawowa ba ne amma kamar mutum yana zaune a waje tashi ya je zai yi alwala ya dawo to babu laifi yana da wannan haƙƙin kamar yanda malamai da suka yi bayani a cikin ahkamul masajid kamar azzarkaci a cikin littafinsa na ahkamul masajid littafin sajid bi ahkamul masajid ya bayyana wannan sannan shi waje da kake da shi a cikin masallaci wato ka mallake shi mallaka in ka zuga ka mallake shi ba ka mallaki wajen ba ka mallaki amfana da shi ne saboda haka ba ka da ikon alal misali ka ce za ka sayar da shi ka ce za ka zo ka kama waje in wani ya zo ya ba ka wani abu ka tashi ka ba shi wannan wajen in ka sayar da shi kai cinikin sa ka ci haram dan ba ka mallake shi ba intifa'i ka mallaka da shi kawai to shi ma wannan haƙƙi na intifa idan aka tayar da sallah baka zo ba wannan haƙƙin ya tsare daga gare ka ya faɗi ba za ka zo ka ce ai dole a tsare maka wajen ka ba ko da kuwa baka nan domin haƙƙin daidaita domin shi kanta a masallacin an yi shi don tsayar da sallah kuma cika sau yana daga cikin tsayar da sallah saboda haka idan tsare wajen zai bayi ya zuwa ga rashin cika sahu to ya zama to zai bayi ya zuwa ga rashin tsayar da sallah don haka wannan haƙƙin sai ya faɗi saboda haka wanda ya tsare waje in lokacin sallah ya zo sai a shiga a yi sallah ko ba shi da ikon ya zo wato ya ce zai yi rigima aslan ma rigima ba ta taso ba a masallaci wanda zai yi rigima a masallaci bai ba masallaci haƙƙinsa ba kuma bai cancanta ma har ya zamanto cewa yana zama ya kiyaye waje a cikin masallaci din ba in dai har mai rigima ne a cikin masallaci saboda masallaci ba a gina shi domin wannan ba idan dai har bai ga alfarman masallaci da halartar mala'iku da suke wajen ba har ya zo yana rigima da ɗan uwansa musulmi sanadiyar da zai samu ma musulmi haramta musu wato saukar rahama inda rigima tsakanin musulmi tana haramta saukar rahama to wannan ya zamanto cewar wato mai mummunan raboni ga musulmi dan haka bai cancanci a ce har ma yana da haƙƙin da zai ce wannan waje nasa bane to amma ya kamata a fahimci wannan cewa idan larura ta sa kana da waje ka fita kaje kafin ka dawo lokacin sallah yayi to kada ka dauka kana da haƙƙi akan cewar ba za a cika wannan sahu ba za a cika wannan wajen ba dan a daidaita sahu dole ne a cika shi dan a tsayar da sahu wallahi ta'ala a'lam na'am permanent ai babu zancen permanent permanent babu zancen permanent
ba wanda ke zan permanent
babu zancen permanent
ta zo da wuri na san kama guni kai tafiya
sannan wannan me hukuncin haɗe ƙafafuwa na mata suna haɗe ƙafafuwa ko kafaɗa kawai suke haɗawa Allah ya saka da alkhairi da annabi ku dau eh haɗe ƙafafuwa da kafaɗa wato hukuncin cika sahu da rashin barin kafa wannan hukunci ne da maza da mata duk daidai suke a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u qurujatin lish-shaytan kada ku bar kafa ga shaytan barin kafa a tsakankanin mutum biyu a cikin sahu shi yake sa shaytan yana shiga yana yawan wasuwasi a cikin zukatan mutane dan haka wannan kamar yanda maza za su haɗe kafafunsu su haɗe kafadunsu a barkar su bar kafa a tsakankanin kowane mutum biyu haka mata su ma za su yi a wajen sahu ba a ce don su mata bane sai su sahu yanda suke so wannan suna ɓangaren dama waɗannan suna tsakiya waɗannan suna ɓangaren hagu suke haɗewa haɗewar nan wajibi ne yana daga cikin cika sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yakan faɗa yana cewa a cikin musaffal awwal fal awwal ku cika sahu na farko sannan wanda yake bin sa kuma yana cewa man wasala saffan wasala Allah wanda ya sayar da sahu wanda ya sadar da sahu to shi ma Allah ya sadar da shi da muradin sa to da kun ga wannan magana ce am mai gamewa da ta hade maza da mata to da ka babu abin da ya fitar da mata da cikin wannan umarni su ma za su yi kamar yanda maza aka ce su yi abinda kawai ba za a ce za a yi ma mata ba shine wato aje ana shashafa kafadunsu don a tabbatar sun yi sahu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ana yana shashafa kafadun mutane don ya tabbatar ba wanda yayiwo gaba ko yayiwo baya a wajen sahu don a tabbatar an daidaita amma shi ma idan da za a sa wata mace ta yi wannan kamar yanda zamanin Sayyidina Uthman ya sanya wanda yake yi a cikin sahun maza ba zai zama to ya saba da asali na shari'a ba don a tabbatar da kan cewa an miƙar da sahu an cika shi an daidaita shi na'am wannan karkacewar da ake a cikin sahu kuskure ne saboda an isa wato an matsi har ya sa wato kafada da kafada ba za su yi level ba sai mutum ya karkace wanda wannan karkacewar zai sa ya kauce daga fuskantar kibla saboda haka idan an yi irin wannan mai fiqhu daga cikin yan sahu sai ya koma baya ya kyale mutane su daidaita yanda ya kamata amma mutum ya matsa to wannan ya nuna rashin fiqhunsa na'am mata an za su yi jam'i sai dai su jeru eh mata idan za su yi jam'i ma mace ba ta wucewa gaba sai dai su zamanto tana tsakiyar su a cikin sahu haka za su yi wai wata ta tambaya me ye dalili a dalili haka aka ruwaito sahabbai suna yi Ummu Salama haka ta yi limanci tana tsakiya mata suna tare da ita ba ta wuce gaba ba saboda haka wannan ya nuna yanda magabata suka yi ba a samu ko wanda ya saba mata ba a cikin sahabbai ballantana a ce ijtihadi ne saboda haka wannan ya nuna kan cewa ijma'un sukuti kamar ijma'i ne na sahabbai da aka wato akwai ijma'i wanda ba fadarsa ake ba ijma'i ne wanda ikirarinsa ake yi inda ba a samu wanda ya mata inkari ko ya saba mata ba sai zama to tamkar ijma'in sahabbai ne cewa a haka mata suke sallah limaniyarsu a tsakiya take zama ba wucewa gaba take yi ba to tambaya ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace Allah ya kara wa malam lafiya da imani da al-ramma amin malam ga tambaya ta mu ne muka yi bulaguro muna yin tsaro amma wa'ansu daga cikin mu ba su yi to wanda ya ja mana sallah sai ya cika sallah to daga cikin mu akwai wa'anda suka tarda raka'o'i biyu na ƙarshe kuma sun zo da niyan kasaru sai suka sallah ne tare da liman malam shin sallar su ta yi mun gode Allah ya saka da alkhairi a wannan idan dai har sun san cewa limamin raka'a hudu yayi ya cika su kuma suka yi sallah raka'a biyu kawai na ƙarshe da suka samu suka sallah ne sai sun sake wannan sallar su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah wanda ya zikki raka'a ɗaya ta sallah ya zikki sallah saboda haka da suka zikki raka'a ɗaya ta sallah bal har biyu ma suka zikka tare da liman sun zikki hukuncin sallar liman hukuncin sallar liman ita ce sallah ta gida ta raka'a hudu da yayi duk da matafiyi ne amma shi yana ganin wannan sallar tafiyar ta fada a kansa saboda haka inda suka sace musulmanci wajibi ne su bi shi su cika sallah haka yake duk matafiyi da ya sallah a bayan mai zaman gida mai cika sallah dole ne ya cika sallah inda ya samu raka'a ɗaya tare da shi inda kawai ba zai cika sallah ba idan bai samu raka'a tare da shi ba idan ya zo ya tarar da shi ya dago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe kun ga bai samu raka'a ba to a nan wajen ba wajibi ne ya samu hukuncin sallarsa ba bisa mafhumin abinda ake fahimta daga wannan hadisin domin ya nuna kan cewa wanda bai samu raka'a tare da liman ba to bai samu hukuncin wannan sallar ba to tunda ku bai samu hukuncin wannan sallar ba ta zaman gida saboda haka sai ya koma zai iya yin tasa ta asali wanda yake ita ta sallar tafiya in liman ya yi sallama sai ya tashi ya raka'a biyu tunda bai samu hukuncin sallah tare da liman bai samu hukuncin sallar liman ba dan haka waɗannan wanda suka yi wannan inda fatawa suka yi tunda akwai kauli a mazhabin Shafi'i da yake cewa za su iya yin haka idan da fatawa suka yi to shikenan sai su a sallar su tayi amma in kintata suka yi in bisa zato ne ba fatawa suka yi ba duk da akwai kauli a mazhabin Shafi'i sake sallah dan sun yi aiki sun yi bisa jahilci kuma ba bisa ilimi ba shi kansa wannan kaulin a mazhabin Shafi'i kauli ne mai rauni tunda ya ci karo da abinda ake fahimta daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan wanda wannan abu ya same su sai su je su sake wannan sallar a matsayin za su iya sake ta akan farillar su ce sallar zaman gida a sallar tafiya za su iya sake ta akan sallar tafiya tunda yanzu za su zo su sallah ne su kadai amma wannan wanda suka sallame tare da liman ta zamanto musu a matsayin nafila tunda ba su samu sallar farillar ba kamar yadda aka ce a yi ta wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين
نعم الله جل وعلا يقول ومن آياته أن يرسل الرياح ينادى آيوي الله أن يرسل الرياح أي كور إسكا بيكي مبشرات وانا إسكر واتو إسكا ليسنيا البشر واتو مفرن سري جشوا داروانا زي سوكا وليذيقكم من رحمته kuma domin ya ɗanɗana muku daga rahamarsa wato shine ya saukar muku da ruwa kuma ya saukar muku da amfanin gona mai yawa ku girbe والتجري الفلك بأمره كما دومن وتجرجن روا سجدان ستفأكشن روا بأمره دا الأمر الله وتد نفر الله ولتبتغوا من فضل كما دومن كنماد فللر الله تهني نمان أزكي دا ينسو دا كما ينسي جارة ولعلكم تشكرون كما دومن وتقودي مع الله دومن أونر شوى za ku gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi sai ku kade ta shi da bauta ku butulce masa ba ku kar ku butulce masa kada ku shirka da shi al ayat jani ne na aya abinda ake nufi da aya shine abu wani abu mai ban mamaki wanda yake sa mutum ya juya ya kallo wato ya nazari ya la'akari da shi akan ce fulanun ayatun fil ilmi wani aya ne a ilmi wato ai ma'ana yana da ban mamaki saboda haka ita aya a bace wanda duk da yake asalin ma'anarta shine ad-dalala abinda yake nuni ya zuwa ga wato abinda yake nuni ya zuwa ga abin al-izna da shi to abinda sai yake nuni ya zuwa ga abin al-izna da shi din abinda ke cikin sa na ban mamaki ba abu ne wanda yake na al'ada ba saboda haka duk inda aka ce aya abu ne wanda yake cancanta a tsaya a zurfin tunani a kansa to a cikin al-Qur'ani aya tana zuwa da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko al-ayatul kauniyya ayoyi a cikin halittar Allah a cikin sarari na samaniya da ban kasa da kuma tasarrufin rayuwa waɗannan su ne ake ce musu al-ayatul kauniyya ayoyi na halitta akwai al-ayat da ma'ana al-mu'jizat mu'jizozi waɗanda aka ba mu annabawa kamar sandan annabi Musa kamar rayar da matattu da annabi Isa yake yi kamar tasbihin tsafon kwani da suke yi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya waitar abinci da kuma duwatsun suke masa sallama in yana tafiya a cikin Makka da darewar wata wanda ya nuna ma Quraysh waɗannan duk mu'jizozi ne da kuma shi kansa Al-Qur'ani yadda aka zubin Al-Qur'ani da yadda Allah ta'ala ya bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce bi ma'ana aya ce abu ne mai ban mamaki da yake wato yake da haƙƙin a yi tsokaci a yi alura a yi la'akari da shi domin a gane abin da ke cikinsa na hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya aya ta uku ma'anar aya ta uku su ne ayoyi na hukunce-hukuncen da suka zo a cikin Al-Qur'ani wato ayoyi bi ma'ana hukunce-hukuncen shari'a duk waɗannan kowanne daga cikinsu aya ne bi ma'ana a cikinsa akwai dalala akwai nuni ga wato a kadaituwar Allah da kuma gaskiyar annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki anan ya bayyana ayatul kauniyya guda biyar ayoyi na halitta guda biyar ya ambace su cewa suna daga cikin ayoyinsa domin suna nuni akan ikon Allah suna nuni akan kadaituwar Allah kuma suna nuni akan ƙaryar shuraka'u cewa waɗanda suke da ƙaryar mushrikai cewa waɗanda suke bauta waɗanda suka sa su a baban tarayya da Allah ba su cancanci shirka da Allah ba domin ba su da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake suna daga cikin ayoyinsa abu na farko aiko da iska iskar nan kuma sai Allah ya ambace ta da sigar jan iskoki to amma aka ce iskoki ka san Bahaushe sai ɗauka aljanu ake nufi to iska sun ta zo amma da sigar jan to kuma gizagizai ai hajjiri ne gizagizai jam'in girgije ne yau dai na kyara maka Hausa gizagizai jam'in girgije ne amma iska sai dai za ka ce mata isakai wanda kuma wannan ba Hausa ba ce amma dai mana Abubakar Gumi Allah ya ji kansa shi yana fassara a cikin fassarar sa yana cewa iskoki haka yake fassarawa a fassarar sa amma su alƙali alƙali Malam Nasiru Mustafa Allah ya ji kaifa shi a cikin fassarar sa yana fassara ta ne da iska to amma maksudi shine cewa iska iri-iri ce iska suna da yawa akwai iska wadda take ba ta motsi in ya sha yusimin riha in Allah ya so sai ya dakatar da iska ya tsayar da ita ba za ta yi tafiya ba fa yadlalla rawaqida ala dhahri sai kaga jiragen ruwa sun tsaya cak akan bayan teku sun ki motsi saboda iskar da za ta saka su ta tsaya ko kai ne in iska ta tsaya sai ka ɗauki mahuci ko fanka kana haka domin iska ta taso ka shaki oxygen to amma to akwai iskar amma ta dakata ta ki mutu amma tana nan kuma kamar yanda muka ambata ita iska tana daga cikin larurar rayuwa wanda Allah bai ba mu wani iko mallakar ta ba domin idan da akwai wani wanda zai mallaki iska in yayi fushi da kai ya hana ka kafin ka bashi hakuri kace Allah ya baka hakuri ka dawo min da iska ka riga samu saboda haka cikin rahamar Allah sai ya sanya iska da ba za ka iya hakura ba za ka iya jurewa babu ita ba sai ya sanya babu wanda yake da iko da ita amma ruwa za a samu wanda yake da iko da shi za a samu wanda zai iya hana ka to amma in ya hana ka za ka iya samu ka ta wani wajen shi yasa sai Allah ya sa za ka iya rayuwa lokaci mai tsawo baka buƙaci ruwa ba in har larura ta sanya ka kwana goma kamar yadda su suke nunawa waɗansu ma suka ce har zai kai har wata ɗaya abinci kuwa wanda za a iya hana ka sai Allah ya sa haƙurinka da shi ɗan taƙaitacce ne kwana uku galibin mutane za su iya zama babu abinci domin wannan idan wani ya hana ka to akwai hanyar da afwan shi abinci shi ne za ka yi kwana goma don watakila kafin ka samu wanda zai baka sai ka sha wahala amma ruwa kwana uku in kai baka sha ruwa ba to za ka galabaita to shi yasa in wani ya hana ka Allah sai ya sanya akwai damar kanta za ka iya samu a wani waje kuma shi yasa shari'a ta zo da haramcin a hana rarar ruwa na ha an fadlil ma rarar ruwa wanda take da shi baka buƙatar ka kace za ka riƙe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to almuhimmi kun ga daga iska akwai wanda take ba ta motsi akwai wanda take zuwa da sanyi akwai wanda take zuwa da zafi akwai wanda take zuwa da guguwa akwai take zuwa da guguwa wanda ake ce mata asifa ja'a tarihun asifun wa ja'ahum al-mawj min kulli makan sai wato iska wanda take mai tsanani sai ta zo musu kuma shine wanda zaka ga wata daga ciki ma tana tashi kamar guguwa wanda in ta shigo in ta taba in ta biyo ta kan abubuwa za ta sama da su ta halaka su hatta motoci sai kaga idan guguwa ta taso tayi sama da su ta buga su a kasa irin wannan iska ce za ka ga tana tsuttsuge bishiya to saboda haka a shahid iska iri-iri ce shi yasa nan Allah ya jan'i su to kuma sunna ta gabata kan cewar in dai kaga Allah ya ambaci iska da figar mufradi iska daya to ta azaba ce in dai da shi fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat muka turo musu da iska mai tsananin sauki to ta halaka ce amma in dai ta rahama ce to Allah yana ambatanta da figar jami wallahu alladhi yursilu riyaha mubashira wallahu alladhi wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqala da kuma wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samai ma'an tahura to kaga duk zaka ga ana tana zuwa da figar jami kamar ana to ayoyin da Allah ya ambata guda biyar na farko din wato aiko da iska ba wanda yake da ikon ai ba wanda yake da ikon aiko da iska in ba Allah ba ba wanda yake da ikon aiko da iska sai Allah shine kadai yake aiko da iska sai yaya Allah yake aiko da iskan nan ba wanda yake da control akan tafiyar duniya wanda a cikin yadda duniya take jujjuyawa da tafiyarta da kuma da kuma yadda tasirin abin da ke cikin yanayi cikin atmosphere wannan yake kawo tasirin yadda iska take kadawa to babu wanda ke da iko akan wannan sai Allah ba wani laboratory da zai tsaya yi hatta wanda suke da awar kan cewa suna ruwa the rain makers katon suna bugon kirji cewa su ma suna ruwa suna ruwan sama wata ran mun haɗu da su wata ran mun haɗu da su lokacin da wata ran muke wata tafiya a kasar Switzerland suka zo suka yi nuni ga sarkin Kano a lokacin da sarkin Kano Muhammadu sun su cewa in yana so za a zo a rinka masa ruwan sama a Kano wai sun suna yin ruwan sama to in ka ji bayanin su za ka fahimci kan cewa wato duk yana daga cikin ruɗu da ake so a yi ma ɗan adam ka wani ruwa suke yi ba wani ruwa suke ba idan wato iska ta haɗo hadiri ya yi to suna shakkar zai sauko ko ba zai sauko ba su sai su hau jirgin sama akwai wani abu da suke sanyawa wanda zai sanya nan da nan hadirin wato ya zagwanye ruwa ya sauko amma wai ce su ne za su motsar da iska da za ta tayar da jirgije zuwa ga sama ba su ce suna wannan ba amma sun ce suna ruwa to in ka ce za ka yi ruwa ba ka haifar da jirgije ba wani ruwa ce ai in dai za ka yi ruwa shine ke wannan kamar yadda ayan nan gaba za ta zo Allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaba to wannan Allah ne kadai saboda haka aya ce na biyu shayar da ruwa dantsanawar rahmar Allah a saukan muku da ruwa sannan ruwan ya fitar da tsirrai shine waliyuqitu min rahmati aya ce ta biyu babu wanda zai yi wannan afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون كنا دوبا بافا دوبا واني كدوبان لابارن أبن دو كتين نوما وا كوني كتين نوما شي كتو دا شي كوكو موني بكي دا منسو سي مسن ياشي يكتو رزججي وان ديك بدي يحن فاني با شي كوا يغري كنا ما باكي يا يا أتي وانا إنا لمغرمون من شباشي منذو من ينوما يوغا شي أنهنامو bal nahnu mahrumun a wato an hana mu ne amfani saboda haka wannan ma rahama ce ta Allah na biyu wal tajriyal fulku bi amrihi na uku kai jiragen ruwa su rinka tafiya da al'amarin sa idan babu iska jiragen ruwa ba za su iya tafiya ba kwana-kwana ba zai iya tafiya ba in babu jirgi in babu iska haka zalika ba manyan jiragen ruwa ma da kuke gani ba za su tafiya ba idan babu iska duk da injin da yake tuka saboda haka wannan yana daga cikin ayoyin Allah wani tabtaru min fadlihi kuma domin ku nema daga falalarsa aya ta hudu kenan domin a cikin tafiya ta jirgin ruwa anan kuke nema falalar Allah abubuwan da ake nakalin su abubuwan da ake safara da su kontenoni da ake kawowa ta jirgin ruwa sun ninka ninkin ba ninkin abinda ake tafiya da su ta sararin samaniya da kuma a doron kasa yawa yawan abinda ake nakalin sa ake tafiya da shi na kasuwanci ta jirgin ruwa ake ta ruwa ake tafiya da shi to saboda haka ta cikin jirgin ruwan da Allah ya hore muku iska kuke tafiya da al'amarin sa da al'amarin Allah wato da ikon Allah da kudrar Allah Allah ne ya sanya wato ka'idar flotation ka'idar iyo akan ruwa ta zamanto a inda take wanda da Allah zai canza wannan da alal misali cikin ruwa da zaiba ce ba ruwa ba da zaiba ce abinda muke ganin ta cikin ruwan nan ba zai yi ba kuma ilimin da ake kun san ilimi ne guda fanni ne na ilimi guda da ake cewa fluid dynamics yanda wato ake tafiya a cikin jirgin ruwa fanni ne na physics da ake ilimin sa kuma duk wanda yayi civil engineering ko mechanical engineering dole sai yayi fluid dynamics ya san yanda wato abubuwa suke tafiya a cikin ruwa waye fluid dynamics tunda ai kana karanta yadda Allah ya tsara halittar sa to wannan yadda Allah ya tsara halittar sa shine bi amrihi al'amarin na Allah wanda ba na wani bane ba United Nations ne suka kawo ba kamfani ne ya kawo ba wani ne ya kawo ba Allah ne ya tsara tsarin sa a haka to aya ta hudu kenan sannan aya ta biyar wala annakum tashkurun dan ku gode ma Allah shi kansa Allah ya tsara maka abu da zaka gani kai godiya a gare shi aya ce ta Allah domin wannan mabudi ne naka samu kadi daga Allah kuma mabudi ne naka samu istiqama ka samu kyakkyawar sifa tunda sifar godiya ga Allah tana daga cikin maqamatul ihsan tana daga cikin darajoji na kusantar Allah na samun kamala na dan adam domin dan adam yayin da ya zama to ne ya kai maqamul shukr maqamin godiya ga Allah to ya kai maqamin wato itqani kyautatawa yana daga cikin maqamatul ihsan tunda Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne masu yawan godiya daga cikin bayana kuma Allah ya daga cikin bayina kuma Allah ya yabi ɗaya daga cikin annabawa wanda yake ulul azmi ne minar rusul yace masa innahu kana abdan shakura haƙiƙa ya kasance bawa mai yawan godiya ga Allah annabi Nuhu to kaga ya nuna cewa abinda zai sanya ku zamanto bayin Allah masu godiya wannan ni'ima ce daga Allah saboda haka waɗannan ayoyi guda biyar wanda Allah ya ambace su a cikin wannan ayar guda ɗaya wannan wato ya nuna manya-manyan ni'imomi na Allah da ya yi ma bayinsa. To kuma ne daga cikin fasaha da balagar Al-Qur'ani. A cikin aya guda a jero maka ni'imomi guda biyar wanda kowanne daga cikin su da za ka tsaya ka zurfin bincike a ciki, za ka ga irin abubuwan da za ka fito da su na ilmai da kuma fa'idodi. To sannan Allah ta'ala ya ce walaqad arsalna min qablika rusulan, hakika lallai wannan Allah ya yi rantsuwa ya ce mun aiko da manzanni gabaninka, ila qaumihim, ya zuwa ga mutanensu, faja'uhum bil bayyinat, sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu, fantaqamna min alladhina ajramu, sai muka yi uquba akan waɗanda suka yi laifi, laifin wato ƙaryata manzanni da rashin sallama musu da rashin biyayya a gare su. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kuma haƙƙi ne tabbas a kanmu taimakon muminai, bayar da nasara ga muminai. Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya gaya ma waɗanda suke ji, don an sanya su a matsayin wanda suke inkarin Allah ya aiko manzanni, shi yasa sai Allah ya rantse, kamar wato ba su san haka ba, ko kuma sun yi inkarin Allah ya aiko manzanni, sai Allah ya rantse wallahi tabbas mun aiko manzanni gabanin kai zuwa ga mutanensu. Maksudin wannan ayar shine a hakurkurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa gabaninka Allah ya aiko manzanni da hujjoji bayyananu, kamar yanda shi Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa da hujjoji mabayyana, sune a shine Al-Qur'ani. To kuma ba zai kyale shi ba, kamar yanda bai kyale sauran manzanni ba, bai kyale waɗanda suka ƙaryata shi, wanda suka ƙaryata su sun yi nasara a kansu, sun dakusar da hasken da suka zo da shi ba, bal Allah ya tsaya ya taimake su, ya ba su nasara, kuma waɗanda suka yi laifi da ƙaryata manzannin da rashin bin saƙon da manzannin suka zo da shi, Allah maɗaukakin sarki ya yi musu intiqam, wato ya ɗauki fansa, ya yi musu azaba, ya yi maganinsu. To kamar haka Allah zai yi maganin waɗanda suke ijirami, waɗanda suke manyan laifuffuka na yin shirka da ƙaryata manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, domin Allah ya rubuta a kansa cewa haƙƙi ne, wajibi a kansa cewa zai taimaki mu'mini. A cikin wannan bayanin cewar Allah ya wajabta ma kansa, akwai nuni ga rahmar Allah, saboda Allah babu wani abu wanda yake wajibi a kansa, sai dai abin da ya wajabta ma kansa. To daga cikin abin da Allah ya wajabta ma kansa shine Allah ya wajabta ma kansa jinkan bayi, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Allah ya rubuta ma kansa rahma, wato ya ce sai ya yi rahma kafin ya yi uquba, sai ya yi rahma kafin ya yi uquba. sabaqat rahmatuhu ghadabahu, wato rahmar Allah ta riga fushinsa. Wannan haƙƙi ne, abu ne wanda Allah ya wajabta ma kansa, ba wanne ya wajabta ba, ba cancanta muka yi ba, Allah ya yi wannan, rubuta ma kansa Allah ya yi. Kamar yadda ya zo a hadisin Mu'az, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, yace atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah, kun san me, ka san menene haƙƙin Allah akan bayi, menene haƙƙin bayi akan Allah? Sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa su suka fi sani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa haqqul ibad, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su tarayya da shi da komai. Wa haqqul ibadi ala Allah, haƙƙin bayi akan Allah, Allah yu'adhdiba man abadahu wa lam yushrik bihi, Allah yu'adhdiba man lam yushrik bihi shay'a, kada ya azaba ga wanda bai yi tarayya da shi da komai ba. To wannan Allah ya rubuta ma kansa cewa duk wanda ya haɗu da shi bai yi shirka ba, ba zai masa azaba ba. To amma ai mu duk halittar Allah ne, abinda duk yayi da mu daidai ne, domin ba wanda zai tambaye shi akan halittarsa. Da za mu yi tauhidin kuma Allah ya azabtar da mu, Allah ba zai zalunce mu ba, bai zalunce mu ba. Amma ya rubuta ma kansa, yana daga cikin rahamarsa, ya rubuta ma kansa cewa idan bamu zaluncin wajen tauhidi ba, to ba zai mana uquba ba, ba zai azabtar da mu ba. To kamar nan haka zalika ya rubuta ma kansa cewa sai ya ji kanmu kafin ya mana uquba, saboda haka yake karɓar tubanmu. Idan ka tuba sai Allah ya karɓa, in ka sake tuba sai Allah ya karɓa, kafin yayi masa azaba sai yayi ta masa rahama yayi ta karbar tubanta saboda haka wannan yana daga cikin wato abinda zai sanya mana san Allah jalla wa ala ya sanya mana kaunar rahamarsa to daga cikin abinda Allah ya wajabta a kansa shine cewar wato shi ya rubuta ma kansa cewa haƙƙi ne wajibi a kansa akan ya taimaki muminai akan wanda duk suka yi musu ta'addanci kuma ya ba su rinjaye akan duk wanda ya saba musu ya tsirar da su kamar yanda Allah madaukakin sarki yake inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad mu wallahi za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su miƙe a gaban Allah wato ranar tashin alƙiyama ولقد سبقت كلمتنا كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون to kun ga wannan ya kunshi bishara ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba zai bashi ba Allah zai bashi nasara Allah zai taimake shi kuma abin da ya tabbata kenan duk wanda ya karanta tarihi zai gani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi kadai da irin yadda aka yi masa da tsangwamar da aka yi masa da korarsa da aka yi da yanda ya je fa'is aka turo yaran su masa rotsi duk da wannan bayan kuma gashi shine wanda yake shugaban manzanni baki daya shugaban bani adam da baki daya amma Allah ya sanya masa ya shiga cikin wannan yayi hakuri saboda Allah ya rubuta a cikin sunnarsa cewa nasara tana tare da hakuri yayi hakurin saboda haka yayin da nasara ta zo masa bai zamanto yayi nasarar irin nasarar wanda yake fariya da alfahari ba bal nasarar wanda ya san cewa Allah ne ya taimake shi to wannan ayar ta kunshi wannan hikimar kawo wannan ayar a tsakankanin ayoyi da suke maganar wato a gaskiyar tauhidi da bacin shirka shine dan a nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kokarinsa na bayyana ayoyin Allah da suke nuni akan kaituwarsa da kuma suke nuni akan ƙaryar shirka da batan da ke cikin shirka da kuma babu abin da zai same shi duk tsangwamar da za a yi mata duk irin ƙaryata shi da za a yi waɗanda suke ma Allah laifi ta hanyar rashin gaskata shi da ci gaba akan shirkarsu to Allah zai musu intiqami kamar yanda ya ga manzanni da suka zo a gabani saboda haka a tsakankanin wa'azin da Allah ta'ala yake yi kuma sai Allah yake yin rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna matsayinsa a wajen Allah da kulawar da Allah yake bashi to dama haka alqur'ani yake zuwa dan ya daure zuciyarsa Allah ya karfafa wato ya bashi abin da zai karfafa shi ya daure zuciyarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da duk ya karanta alqur'ani yake cike da bishara yake cike da karfashi har ya zamanto cewar in ya tashi yin kyauta a lokacin kai ta ce iska ce da aka tafi ta kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Jibril yake haduwa da shi yayi mudarasar alqur'ani ya karanta masa alqur'ani ya fi yin kyauta bisa iska da aka tafi ta ba abinda za a tambaye dama shi in an tambaye shi komai baya cewa a to ballanta na kuma yayin da ya karanta alqur'ani ya ji irin wannan wato kulawa ta musamman da Allah yake masa sai ta ji wadaka ta ishe shi ba abinda ma zai rike da duniya me yake nema a duniya to wannan shine wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi sanin Allah ya bashi wadatuwa da Allah ya bashi gamsuwa da wadatuwa da ayoyin Allah sai ga duniyar gabaki daya wato ta wulakanta a hannunsa in yana da ita gabaki daya a hannunsa zai iya bayar da ita to wannan ya nuna irin gaskiyar da ke cikin alqur'ani da irin karfin tasirinsa a cikin zuciyar mumini don haka bayan Allah mu rike wannan littafi mu rike tilawarsa kuma mu kokarin sanin ma'anoninsa muna aiwatar da shi a cikin rayuwarmu Allah zai ba mu wadata da babu wadata kamar ta Allah zai ba mu wadatar zuci wadda duk abin da ake ta hankulo ake ta rigima a kai wani rashin wannan wadatar zucin kisa za a ga ake ta rigingimu a kan neman wato 'yan mukamai kaɗan mukaman nan da ake ta yi ake ta fafutuka a kansu 'yan ƙananan mukamai wanda shekara hudu shi kenan za ka tattara naka ka fito a nuna maka alama dole zaka ce wannan duniyar a gena ta nan gaba ma in ka zo zaka wuce a ce malami na zaka duk wannan abin da ake tarjingimu akai zaka kan cewa ba komai komai bane amma ba abin da zai sanya maka wannan ka same shi ke ka samu wadatuwa da Allah jalla wa ala to ɗaya daga cikin hanyar samun wadatuwa da Allah shine karanta ayoyinsa da zurfin tunani akan waɗannan ayoyi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani sannan Allah ta'ala ya ce
Allahul ladhi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafa ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون
الله يحيي الله الذي يرسل الرياح Allah shine wanda yake aiko da iska nan ma ya kawo ta da jami wato iska daban-daban tana kadawa tanan da tanan Allah shine yake aiko ta ba mai yin wannan sai Allah in akwai wanda zai iya yi ya zo ya magana kisan da zai jawo iska ya motsa ta babu mai yi sai Allah fatusiru sahaba sai wannan iska sai ta motsar da girgije wato ta yayyada shi shine motsa shi inda take ka ga yana tafiya yayin nan yayi nan ya haɗe nan wajen fatutiru sahaba fa yabsutuhu fi sama sai yayyada shi sai ya wawwatsa shi a cikin sama waya ja'aluhu kisafan in ya wawwatsa shi a cikin saman nan sai kuma ya sanya shi wato turi yana hauhawar juna kamar yanda aka lafi sun mai ja'aluhu rukama sai ya ganshi yana hauhawar juna ya in ya yiwo ƙasa kamar zai faɗo kamar abu ne zai faɗo musamman in kai tafiya wato a wuri wanda yake mai duwatsu irin wajen irin su jos irin su mambila din nan in ka ga inda girgije yake yayin da zaka zamanto kusa da shi in kai sama yanda zaka gan shi za ka ga abun mamaki yanda Allah madaukakin sarki yake wannan wa yaj'aluhu kisafan ya sanya shi wato kitsa yanki mai hauhawar juna fatara alwadq yakhruju min khilali sai ka ga ruwan sama wato sai ka ga ruwan sama mai dugowa yana fitowa a tsakankaninsa ba yana kwararowa ba dan in ya kwararo ga baki daya sai ya haɗe kasa amma yanda Allah yake saukar da shi ba ma za ka ga alamar saukarsa ba sai dai kai ka rinka ganin tarfatsinsa yana kashi kananan tarfatsi amma sai ka ga ya jike kasa ga baki daya fatara alwadqa yakhruju min khilali fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan ya samar da shi da wannan ruwan ga wanda ya so daga cikin bayansa idan ya samar musu wato ya koro musu shi wanda ya so daga cikin bayansa idan hum yastabshirun sai ga su suna farin ciki sai ga su suna murna an yi mana ruwa sai ka ga ana ta murna kuma sai ka ga ya tsallake waɗansu inda za ka gane cewa abin na tsarinsa ne sai ya tsallake waɗansu ya kai ma waɗansu wata ran sai ka ga an yi ruwa a nan bijan zaki ko dugo ne ko kama wata ran ka ga an yi ruwa a nan can wajen su mariri da sauransu ba abin da ya soka to da ke ilike ungoku ce wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin wa'in kanu kuma hakika su sun kasance gabanin a saukar musu da wannan ruwan min qablihi gabanin wato aiko da iskar da saukar da ruwar la mublikin hakika sun kasance masu ɗebewar hasu masu ɗebewar kauna da cewa za su samu shayar da ruwa wato suna ta roƙon ruwa suna ta neman a shayar da su ta dukkan hanyoyi istifta suna ta kamata ne shine la mublikin shi yake kauna sun san ba za su iya makan ruwan sama ba ba za su iya makan ruwan sama ba Allah ne kadai yake yin wannan to sai Allah ta'ala yake fanzur ila athari rahmatillah duba ka gani daga gurabun rahmar Allah kaifa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha yaya Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta wato bayan kekashewarta wato Allah yake rayar da kasa da tsirrai da kore ta koma koriya shar bayan da ta zama tuke ka sassa ta zama to wato a ruwan kasa kasa in ka duba ko ina sai dai ka ganta ruwan kasa kasa yanzu ta zama to koriya shar kore kuma alama ce na rayuwa kore yana daga cikin alamar rai shi yasa ɗaya daga cikin istifakin sunan annabi al-khadir shine cewar waɗansu riwayoyi sun nuna kan cewar wato idan ya taba wajen sai kaga ya zama to kore shar sai Allah ya rayar da shi daga cikin mu'jizozin da shi kuma Allah ya bashi annabi Allah al-khadir shi yasa aka kira shi al-khadir daga khudra wato launi na kore launi na kore yana daga cikin launin da yake nuna rayuwa to Allah ka duba ga yadda Allah yake rayar da kasa bayan kekashewarta bayan mutuwarta to sai Allah yake inna zalika la muhyil mauta wannan wanda ya rayar da kasa bayan mutuwarta to lallai mai rayar da matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai wannan kuma ya ishe mu aya wannan ya nuna mana Allah mai iko ne akan dukkan komai domin ba wanda zai iya yin wannan in ba Allah jalla wa ala ba to kuma ya nuna mana girman wannan kudura tasa to sannan Allah ya ce wala in arsalna riha da za mu aiko da iska fara'uhu musfarra sai su ga wannan iskar ta yi fatsifatsi la wallu min ba'dihi yasfurun da sai su wuni a bayan wato iskar da aka aiko a bayan wannan fatsifatsin da suka gani na iskar suna wato masu kafircewa wato suna masu inkarin abin da ya gabata na ni'ima sai ka ce da ba su ne Allah maɗaukakin sarki da ya yi musu ni'ima ba wato da Allah zai aiko da iska wadda take ta azabtarwa ita ce wadda za su ganta musfarran fasufasu ita ce iska da take tasowa a ne daga wajen hamada wanda ake ce ma iskar take iska saba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya halakar da adawa da iskar wato wa ulikat adu bizabur an halakar da su da iskar da take zuwa ta baya wato iskar da take zuwa ta gabas kenan wanda ita ce ta halaka amma iskar da take zuwa daga jihar teku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito a hadisin muwatta idan ansha'at bahriyatu thumma tayannamat fatilka aynun ghadiqa ko gudaiqa idan wato iska ta taso daga jihar teku daga yamma kenan sannan sai kudu to wannan iska ce wannan wato ruwa ne wanda yake mai farara da yawa daga yadda iskar take bugawa to Allah nan Allah ta'ala yake da Allah zai aiko da iska wanda za su ganta tayi fatsifatsi tayi ruwan dorawa wato ma'ana sai dai ka ga kura a cikinta ba wanda take motsa girgije ba ce ba irin wacce ba ce wanda take zuwa da bishara wannan iska ce wanda take zuwa da azaba to da sai wannan sai ka ga sun zo kuma sun manta da ni'imar Allah suna inkarin ni'ima maimakon su koma zuwa ga Allah su ce Allah muna roƙonka mun tuba Allah ka shayar da mu amma sai ya zama to suna wato ƙaryata ayoyin Allah to kuma wannan ishara ne ga halin ɗan adam cewa mai manta ni'ima ne yayin da Allah ya masa ni'ima wa idza azaqna an-nasa minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'utun kafur idan muka ɗanɗana ma mutum rahama sannan muka cire wannan rahamar daga gare shi muka kwace ta kuma na za'ana minhu وإذا أذقنا الناس وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور لن يشي من أي بي ورد أو ناري من بطنشي كمرجع الله بي مثل إما بعد sai yanke kauna ya ce ai ni na mutu na lalace ai kaza sai dai ka ji ta jin kuka da rashin godiyar Allah a harshensa da kuma butulce ma Allah akan ya manta da da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima to wannan hali na ba hali ne da ya cancanci mumini ba to kuma a cikin ayoyin da ke cikin iska a cikin abin da ya wajaba wato mu yi la'akari da shi a wannan bigira shine abin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da idan yaga iska ta taso Allah ta'ala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ubay ibn Ka'ab a cikin sunan Tirmidhi yace idan yaga iska ta taso sai yace Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa min sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih Allah muna roƙonka daga alherin wannan iska da alherin da ke cikin ta da alherin da aka umarce ta da shi muna neman tsarinka daga sharrin wannan iska da sharrin abin da ke cikin ta da sharrin abin da aka wato aka umarce ta da shi wannan ita ce addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna lalle kar mu zamanto gafalallu daga irin waɗannan abubuwa da suke gudana a cikin alkawun da abubuwan da suke gudana a cikin kauni shi yasa addu'o'in yau da addu'o'in safa da yamma da addu'o'in wuni da dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda suke cikin dafan amalul yawmi wal laila kama amalul yawmi wal laila na Imam An-Nasa'i da amalul yawmi wal laila na Imam Ibn Sunni da kuma wanda aka tsamo shi kamar littafin al-Azkar na Imam An-Nawawi ko kuma wanda aka dada ƙara rairayo shi a cikin Hifdhul Muslim min Adkarul Kitab wa Sunnah na Sheikh Sa'id ibn Wahab Al-Qahtani rahmatullahi ala al-jami' zai ya kunshi irin wannan to musulmi kai ya zaman to marafkai yayin da irin waɗannan ayoyi suka zo wato ya rinka izna da su yana komawa ya zuwa ga Allah to sannan Allah ta'ala yace
fa innaka la tusmi'un فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
الله يقول فإنك لا تسمع الموتى تدهك كي يا رسول الله كي با مجير دا مكتوباني وتواند ذكا تنسو سكا متو سبو دا رشن إيماني دو ممي أنبتن الله دواند بايا أنبتن الله كمرة ييني دا متجي واند بايا أنبتن الله كمرة متجيني to wanda yake matacce ba ka jiyar da shi wato jiyar wanda zaka amfane shi wala tusmi'u summa du'a ba kuma ka jiyar da wato wanda yake kurma ba ka jiyar da shi kira idza wallahu mudbiri yayin da suka juya baya suna masu juya baya su tafiyar su ko kai kira su alhali kurame ne ba za su ji ba saboda ba su da alar ta ji to haka zalika wanda ba shi da alar ji wanda yake mai amfanarwa to duk ayoyi da za ka gaya masa duk wa'azi da za ka yi masa ba za ka jiyar da shi ba wama anta bihadi al-umi an dalalati kuma kai ba ne shiryar da makafi bane ga barin batan su wanda suke sun makance a cikin bata ba za ka shiryar da su ka nuna musu hanya dan ko ka nuna musu hanya sai su ce ba kai ne dan jagoran mu ba za mu bi ka ba in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun kai baka jiyar da kowa sai wanda suke imani da ayoyinmu dan haka suka zamanto su musulmi ne sune kadai take jiyarwa ko sune take amfana to kun ga muhimmancin wato ambaton Allah kenan muhimmancin zikiri shine zai rayar da zuciyarka shine zai saka ji wa'azi amma yayin da kan nisanci zikiri to wannan zai sa ba za ka ji wa'azi kuma duk ayoyi da za a gaya maka ba za ka amfane ka ba shi yasa sahabbai suka rinka gargadin mutane na tabi'ai daga sauraron waka suke cewa waka tana haifar da munafinci a cikin zuci kamar yanda ruwa yake tsirar da wato tsuro waka ita zaka sa zuciyarka ta kike imani ya fita sai zaman to idan ana yin wa'azi ana karatun alqur'ani ko gidan ba za ka ji komai ba amma ana wa'azi kaga mutane suna ta girgiza kai suna ta tafirantuwa da wa'azi sai ka ce wai menene wa'annan suke me yake faruwa yanzu saboda zuciyar ta mace to wannan shine hakika dan haka kayi kokari ya zaman to cewa zuciyarka tana da rai kana mai sauraro da zai amfane ka kuma kana mai basira gani wanda yake zai sanya ka ka gani ka ga aya kuma kai imani da ita kar a nisa da wa'azi kar a nisa da karatun alqur'ani kar a nisa da zikiri Allah madaukakin sarki ka rayar da zukatanmu ka sanya haske a cikin zukatanmu ka girmama haske a gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقانك أولا رانا تجومع اللهم كاكاوم وانا رانا كاكاوم وانا ساعة ودك كي تربر الدعاء اللهم تربر الدعاء إمه اللهم كبيامنا بكاتمه اللهم نروقانك كجكمه كجكم إيايمه اللهم كشريمه كشري زريرمه اللهم نروقانك كغافر كامنا زنوبمه wanda suka gabata da wanda suka jinkirta kanana da manya wanda muke da gangan da wanda muke bisa kuskure na farkon su da na karshen su da ma wanda mu ba mu sani ba kai ne ka san su Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah rahamarka ta gabaci fushinka Allah kai mana Allah ka jikan mu Allah kar kai fushi da mu Allah muna neman tsari da yardarka daga fushinka muna neman tsari da afuwarka daga ukubarka Allah muna neman tsari da rahamarka daga saukar azaba akan mu Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga azabarka Allah ka amintar da mu daga dukkan bala'i Allah ka amintar da mu da bala'i a cikin rayuwarmu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin iyalanmu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin addininmu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin dukiyoyinmu da 'ya'yanmu da kuma dukkan al'amuranmu ya rabbal alamin Allah akwai 'yan uwanmu waɗanda suke mana wasiki mai musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu Allah a cikin wannan majalisi ne na karatun alqur'ani dan mun gabatar da bukatunmu yayin da muke karatun kuma muna ƙara buka gabatar da bukatunmu yanzu a wannan sa'a da muka gama wannan karatu muna roƙonka Allah ka amsa mana Allah kamar yanda kai alƙawari kan cewa rahama tana sauka a cikin majalisi irin wannan Allah ka gane mu da wannan rahama Allah kamar yanda manzonka ya ba mu labari cewa mala'iku suna halartar wannan majalisi Allah ka azurta mu da ta'aminin su a cikin addu'o'inmu Allah ka karbi Allah ka biya mana bukatunmu akwai waɗanda suke neman aiki sun gama NYSC ba da certificate ba aiki Allah ka ba su akwai masu neman tayar da jarunsu saboda jarunsu ya kare Allah ka tayar da jarunsu akwai wanda bashi ya mamaye su muna roƙonka Allah ka biya musu akwai waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya Allah gabaki ɗayanmu mu ma muna roƙonka Allah ka inganta lafiyar jikinmu ka inganta lafiyar jinmu ka inganta lafiyar ganinmu inganta lafiyar zukatanmu inganta lafiyar hankulanmu Allah ka amintar da mu daga kamuwa daga miyagun cututtuka rahmatuka ya arhamar rahimin Allah masu neman aure Allah ka ba su Allah zawarawan mu maza da mata waɗanda suke neman aure Allah ka hada su da na kirki Allah ka yassare musu samun aure Allah ka yassare musu Allah muna roƙonka ka yassare mana dukkan tsanani dukkan abin da ya tsananta a gare mu Allah ka yaye mana dukkan abin da ya zamanto kunci ne a gare mu Allah ka yaye mana Allah ka sanya mana mafita daga dukkan kunci Allah ka sa ƙarshen mu ya zamanto kyakkyawa Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu albarka Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu ta yi tsawo kuma aikinsu ya kyautata Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu ta yi tsawo kuma aikinsu ya mugusta Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa Allah ka azurta mu da tu Allah muna roƙonka ka azurta mu da kalmar shahada yayin mutuwar mu Allah ka azurta mu da hutu bayan mutuwar mu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka khayra ad-du'a wa khayra al mas'ala wa khayra al falah wa khayra an najah wa khayra as-sawab وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مقرب لما باعد ولا مباعد لما قرب ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا وأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.